Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu ne Muhammad Hafiz Baban Lalle tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Talata 22 ga watan Satumba shekarar 2020. Mai labaran duniya za ku ji cewa jihar Barnan Najeriya, Annabi Mai Mustafa Umar Mustafa a matsayin sabon sarkin biyu. Bayan nan za mu kawo muku tattauna da Dr. Salisu Bala kan irin rawar da masu zaben sarki a masarautar Zazzau da gwamnatin jihar Kaduna za su taka wajen zabuwa da nada sabon sarkin Zazzau. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustafa Nasiru Batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda 'yan Najeriya ke fama da kuncin rayuwa duk da sassauta dokokin kulle na corona. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta tuhumi kasar China saboda abin da ya kira take-takenta. A wani jawabinsa ga babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Talata. A jawabin nasa da aka nada tun da wuri wanda aka yada daga fadar White House, Trump ya dora laifin yaduwar cutar corona a duniya kan gwamnatin China. Cutar da yanzu ta kama mutane miliyan 31 baya ga kashe sama da 1,965 da ta yi. A farkon kullar cutar, China ta takaita zirga-zirgar cikin gida, amma kuma ta bar jiragen sama na tashi daga cikinta suna yada cutar a duniya, a cewar Trump a jawabin nasa. Ya kara da cewa gwamnatin ta China da hukumar lafiya ta duniya WHO wadda kusan China ce ke jujjuyata sun baza ƙaryar cewa babu wata shaidar da ta nuna cewa cutar na yaduwa daga mutum zuwa mutum. China da hukumar ta WHO wadda yanzu Trump ya tsaida kudin da Amurka ke bata a ta bakin sa sun yi ƙaryar cewa mutanen da alamar cutar bata bayyana a jikin su ba za su iya yada ta ba. Jawabin na Trump na cike da sukar China kamar yadda akasarin jawabin duk wani shugaban Amurka kan kasance, a cewar Julian Ku, wani farfesa a Jami'ar Hofstra. Ya kara da cewa ta wajen bayyana kasar China a matsayin wadda ke da alhakin yaduwar cutar a duniya da kuma kiran cutar China virus wato cutar China. Trump na son duniya ta goye bayan sa wajen tuhumar China. Yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a Amurka ke dosar 200,000, babbar cibiyar lafiyar ƙasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta wallafa wani bayani a ranar Juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta kurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai dan yawa. To amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar Litini. Ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazara mita 1.8 da kuma turiri da yawun da ke fitowa yayin magana tare ko atishawa. Dr. J. Butler, mataimakin cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa, ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata. An dai shayin zazzafar takaddama tsakanin ƙwararru kan yadda COVID-19 ke yaduwa. A watan Janairu, masu ilimin kimiyya sama da 200 daga ƙasashe sama da 30 sun buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiran hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska. A halin da ake ciki kuma a China, hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da ƙasar Myanmar sun fara gwajin cutar corona ma dubban mazauna yankin tun makon da ya gabata, bayan da aka samu wasu baki su biyu da suka shigo daga kasar Myanmar dauke da cutar ta corona. A garin Ruili, wanda mahada ce a lardin Yunnan, daura da kan iyaka mara matakan tsaro mai tsawon kilomita 2,200, hukumomi sun kafa dokar takaita zirga-zirga, suka kakkama bakin haure da dama suka ta sakiyar su zuwa Myanmar. China ta ayyana garin na Ruili a matsayin mai cikin yanayi tamkar na lokacin yaki, yayin da hukumomi suka kaddamar da wani shiri na yin gwaji ma mutane wajen 200,000. Ruan Changfa, mataimakin sakataren kwamitin jam'iyyar Yunnan, ya faɗa a wani taro cewa hukumomi sun kafa tsauraran matakan gudanar da cikakken bincike da kuma killacewa babu shiga babu fita. wani attajiri dan China tsohon mai harkar gine-gine wanda ya soki shugaban China Xi Jinping kan yadda ya tunkari matsalar COVID-19 ya samu hukuncin daurin shekaru 18 saboda laifin almundahana. Wata sanarwar da matsakaiciyar kotun Beijing ta biyu ta bayar yau din nan Talata na cewa an samu Renzin Queen dan shekaru 69 da laifin handame wajen dala miliyan 16 mallakin wani kamfanin da ya taba shugabanta baya gabar da cin hanci da kuma amfani da iko ba bisa ka'ida ba wanda ya janyo ma kamfanin asarar dala miliyan 17. Kotun ta ce Ren ya amsa cewa ya aikata dukkan laifukan da ake tuhumar sa da yi kuma ba zai dauka kara ba. Baya ga wannan hukuncin da aka yanke masa an kuma ci shi tarar dala sama da 600,000. Amurka ta yi tayin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga damke madugun yan tawayen kungiyar National Liberation Army PLN a kasar Colombia. Amurka na zargin Wilbur Villegas Palomino da hannu a wata dabara da ke kan gudana ta kakkasawa da kuma siyar da kokain din Colombia a sassan Amurka don samun kudin tafi da harkokin kungiyar tawayen. Kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana Palomino da abin da ya kira wani rikakken mai ta'addancin kwaya bayan wata ziyarar da ya kai Colombia. Kungiyar ta ELN wadda aka kirkiro wajen shekaru 50 da suka gabata don yakar rashin daidaito a kasar ta Colombia ta yi kaurin suna a matakin kasa da kasa wajen gudanar da harkokin ta'addanci da kuma kisan gilla. Daga ƙarshe Saudiya kasar Laraba mafi tasiri a duniya kuma inda nan ne masallatai mafi daraja a addinin musulunci suke ta bayyana matsayinta a hukumance kan daddiyar takaddamar nan ta gabar ta tsakiya. Matsayinta kuwa shine za ta kulla cikakkiyar dangantaka da Isra'ila ne kawai idan aka samu zaman lafiya tsakanin Isra'ilar da Falastinawa. Duk da haka dai kafafen yada labaran gwamnatin Saudiya da kuma su malamai na nuna alamar sauyi na nan tafi a dangantakar kasar da Isra'ila wanda hakan na iya faruwa ne kawai bisa umarnin yarima mai jiran gado mai matukar tasiri Muhammad bin Salman. Waɗannan sakonnin da ke cin karo da juna game da yuwar kulla dangantaka tsakanin Saudiya da Isra'ila na nuni da abinda masu lura da al'amura da kuma yanci kike cewa hannu riga ne tsakanin yadda yariman mai shekaru 35 da kuma mahaifinsa mai shekaru 84 Sarki Salman ke fassara muradin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Za mu fara da Najeriya, inda aka nada mai martaba mai Mustafa Umar Mustafa a matsayin sabon sarkin garin biyu bayan rasuwar mahaifinsa Alhaji mai Umar Mustafa Aliyu a daren ranar Litinin a wani asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Suma al'umar garin sun yaba da nadin sabon sarkin tare da masa fatan alheri. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Idan yadda aka yi nadin sabon sarkin biyu kenan, wato mai Mustafa Umar Mustafa da kuma ya kasance sarki na 29 cikin jerin sarakuna da aka yi a garin biyu bayan rasun mahaifinsa a wata asibitin gwamnatin tarayya da ke garin Gombe. Kafin nadin mai Mustafa Umar Mustafa dai a matsayin sabon sarki na 29 shine kirkira da sarautar gargajiya da ake kira mai dala kuma shine babban da a cikin mazaga marigayi mai Umar Mustafa. An daidaita wannan sabon sarki ne a fadar masarautar na biyu bayan mika masa wasika da sakataren gwamnatin jihar Borno Alhaji Usman Cidda Shuwayeyi da rakiyar mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur wadda kuma sabon sarkin ya yi dan takaitaccen jawabi kamar haka.
Ba abin da zan faɗa sai addu'a tsakanin mu da gwamnatin jihar Borno sarakuna na jihar Borno duk sun ba mu goyon baya wanda mahaifin mu sun aiki da jama'a ya nuna cewa sun yi zan aiki da jama'a na zaman lafiya. Mahaifin mu gaskiya ya tabbatar da mu ya fi tabbatar mu da hanyar karatu da noma.
To komi al'umman biyu ke cewa ne game da wannan sabon sarkin?
Sunana Abubakar Aliyu Miringa shugaban zakirai karamar kuma biyu a kar Borno gaskiya sabon sarkin nan abun da kai jiya gidan kuma sarkin biyu abun yayi kyau sosai abun ya tawatar gunayen abubuwa wanda ya kamata jama'a sun taru a nuna hadin kai kuma bayan Allah sai mu baya jarida da duka wannan da murna kudare ko tana an zuwa da rume kyau eh gaskiya mai sa kamar yanzu da jama'a lafiya kuma shi ma muna masa addu'a fatan alkhairi Allah ya sa duke halaye ma'aikin sa masu kyau da kuma ya dora kan abubuwan da ma'aikin sa ya jaji na alkhairi
to ni sunana Sadi Chamarwa a biyu nake da zama da wallahi gaskiya a wannan nadin da aka yi din abin da muka gani sai dai Allah ya saka don gaskiya wanda aka zaba mana shi ne cancan da shi ya dace mana da zamanin mu ne yanzu to shi mai hakuri ne bai zama da jama'a ne wanda kowa zai fahimce shi ya fahimce kuma a takaice yadda ya dauke mu a garin kamar yadda baban shi ya dauke mu
sunana Bukar Abdullahi Mabi former chairman na biyu alhamdulillah gaskiya ai nasara kuma an samu sabon sarki an same shi shi kuma wannan sabon sarkin dan wannan dan wanda ya rasu din ne to fatan mu ga baki da talakocin kasar nan gaba da na biyu Emir kuma ga Allah ya sa ya rige da hannun biyu kuma jama'a Allah ya sa so shi duk abin da zai za a yi dai na zaman lafiya fannin security ne fannin noma ne fannin asibi duk wani abubuwa dai wannan na rayuwa kuma ga Allah ya sa ya inganta mana
wasu mazauna garin biyu kenan ke bayyana ra'ayinsu game da nadin sabon sarki da aka yi musu game da nadin wani sabon sarki da aka yi wa masarautar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta gaida Haruna Dauda biyu, to har yanzu dai muna Najeriya inda a yayin da al'umman masarautar Zauzau da jihar Kaduna suke ci gaba da dakon sabon sarki da zai gaji marigayi mai martaba Alhaji Shehu Idris da Allah ya yi wa rasuwa ranar Lahadin da ta gabata. Wakilin Isa Lawal Ikara ya tattauna da Dr. Salisu Bala, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya yi ƙarin bayani kan irin rawar da masu zaben sarki a masarautar Zauzau za su taka da gwamnan jihar Kaduna wajen zabuwa da nada sabon sarkin masarautar Zazzau.
Akwai mutane guda biyar waɗanda su ne ake kira kingmakers. Sun kunshi shugabansu wanda shi ne wazirin Zazzau, yana da ƙuri'u guda biyu idan an zo wato zaben sarki. Mutum na biyu shi ne makaman Zazzau, shi ma yana da ƙuri'a guda ɗaya. Sannan akwai fagacin Zazzau, shi ma yana da ƙuri'a guda ɗaya. Daga cikinsu kuma akwai limamin kona, sannan akwai limamin gari. Waɗannan mutanen gaba ɗayansu mutum biyar su ne suke da alhakin zaben wane ne zai mai gurbin wato sarki marigayi Alhaji Shehu Idris. Sukan duba gidajen sarautun, wato akwai gidan Katsinawa, akwai bangaren Bari-bari, akwai gidan Mallawa, akwai Sulubawa.
Dokta, idan aka duba wannan gidaje da kalasofto gidajen da su ma kowa na iya sauta da kowanne gida, ko gidan Katsinawa, ko Bari-bari, ko Mallawa, wanda ila mutane su ce wajibi ne ga masu zabu wannan ya zama cewa kowanne gida wakili daya, ko mutum biyu su iya fitowa a gida daya.
Mutum biyu za su iya fitowa a gida daya idan dai akwai cancanta. Ba lalle bane a ce yanzu misali gidan Sulubawa wa suka gabatar, amma ana maganar gidan Katsinawa, Bari-bari da Mallawa ko
wato za a iya samun akwai gidan da ba wanda ya fito kuma a samu mutum biyu a gida
daya, za a iya samu kofi ma da haka. A ƙarshe dai mutum ɗaya ne bai sarki.
Wato waɗannan mutane guda biyar su suna da alhaki na zabuwa, amma a ƙarshe gwamna ne zai dauki daya. To akwai wajibci ne na cewa tunda akwai na ɗaya, na biyu, na uku, dole shi ma sai ya bi layi ko ya iya daukan har na ƙarshe ma a cikin mutanen da aka jero mai,
sai wanda ya gara ma zai dauka. Amma kuma kakkamanta gwamna shi ma bai yin gaban kansa, saboda shi ma yana da masu ba shi shawara. A cikin waɗannan da aka gabatar masa, waye yake tare da jama'a, waye kuma zai iya amfana ma jama'a, waye kuma yake zai iya kwatanta hakuri da juriya irin na sarkin da ya gabata.
Amma dakta, wasu na ganin kamar siyasa ta riga ta shiga kila wannan abubuwa da kuke gani na ka'ida rubutattu ne kawai, ba lallai a gansa a wajen zabe ba.
Za a iya ganin su dalili ko shi ne mu yau gashi Allah ya sa mun samu gwamna, za ka iya cewa babu wani wanda ya isa daga cikin mutanen nan da aka zaba ya je ya ce zai bashi kuɗi don yana son ya zama sarki. Su ba mamaki siyasar, amma kuma siyasar ma ita ma idan an zo a nan wannan janibin aje shi ake.
Dakta, da a ce yanzu za a zaɓo mutum uku ko huɗu a kai wa gwamna, sai gwamna ya duba shi bisa nashi ma'auni gaba ɗaya waɗannan babu wanda ya mai, me zai faru?
Abin da zai faru shine zai iya cewa a koma majalisar nan ta King Makers su sake dubawa, su zakulo waɗanda za su iya ma jama'a aiki. Daga ci yana ganin an yi kuskure, ba a sa wane da wane da wane ba, kuma su ma sun gaji sarautar nan, kuma suna iya zuwa su taka muhimmiyar rawar da ya kamata su taka ko fiye da ma wanda Allah ya karɓi rayuwar shi.
Akwai wani al'adi ne idan sarki ya rasu da ake so a gaggauta ganin sarki ya fito kafin lokacin, tun da yanzu riƙon ƙwarya ne kamar da kace waziri ke yi.
Babu wani lokaci, illa dai kawai dai su masana sun sani cewa ba a san a ɗauki lokaci saboda gudun fitina. A fara yawo da maganganu ana maganan cewa wane shi ya fi cancanta, wane fi wancan shi ya fi cancanta, wane ya fi wane, wane ya fi wane. Daga nan sai ga an fara raba jaha, an fara amfani da kuɗi, an fara tunanin shigo da wa da 'yan daba da makamai da waye. To dan a kauce ma zubar da jini da kuma rarrabuwar al'umma shi yasa ake kokarin daga ranar da aka ce yau sarki ya kau ana kokarin kai shi makwancin shi wasu kuma suna can suna kokarin yadda za a yi waye ya fi cancanta
kenan kowane lokaci daga yanzu a iya jin sunan sabon sarki
a iya jin sunan sabon sarki kuma ba mamaki shi ma zai iya neman shawarwari daga manyan kasa su shugaban kasa waɗanda suke kai yanzu da waɗanda ma suka kau dinga duka kowannen su yana da nashi kwarewa
Dr. Salisu Bala kenan malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a hirarsu da wakilin Isa Lawal Ikara yanzu ga Mustafa Nasiru ba tsare da rahoto na musamman
duk da yake dai an samu sauki na ci gaba da walwala a Najeriya a sakamakon sassauta dokokin yaki da cutar corona ko kuma COVID-19 da ta barki a duniya tun farkon shigowar wannan shekara ta 2020 to amma har yanzu a wannan lokaci al'amura ba su koma daidai ba musamman ta bangaren farfadowar tattalin arziki kama daga gwamnati da yan kasuwa har ma yanzu a can kasa wato talakawa waɗanda a kullun sai sun fita kafin su samu abin sawa bakin salati wannan al'amari dai ya sa wasu daga cikin yan kasuwa a Najeriya yin kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta san abin yi domin samun hanyar tallafawa talakawan Najeriya
sunana Dr. Umar ina garin Lakwaje a Zaune sakataren jin dadin yan kasuwa na North Central kuma mai rukun chairman na yan kasuwa na Kogi Arewa Traders Association shi mai girma Buhari ya daure sosai a wayan Najeriya a samu a tallafawa mutane da kudade domin wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mai wanda Allah ya bar masa miliyan ɗaya tana hannunsa yana juya ta amma bukata ta 50,000 idan ta taso masa wallahi alazim ya shiga uku haka a shago yafi na miliyan a shagon amma kokawa kake yi a matsayin ka na dan kasuwa ka dan samu ka samu abin da zaka je ka nemo yan kaloli bukatar ka hede kai ta 2,300 amma in ka kama bukata ta kai ta 5,000 wallahi alazim sai ka samu matsala wannan magana na waɗanda suka escape da dan guntun jari a hannunsu
na'am yanzu kana ganin idan ita gwamnatin tarayya ta dan tallafawa mutane da yan kudade abin zai dan yin sauki kenan
gaskiya idan gwamnatin tarayya ta tallafawa mutane da yan kudade musamman irin market money din nan a tsaya a binciki masu bada market money din nan da kuma ainihin tallafi na noma duk wani guri da ake bada tallafi ai auditing din su a binciki ainihin aga ana yin sa properly kuwa
to amma baka ga ita ma gwamnatin tana kukan wannan cuta ta corona abin ya taba ta ba a samu kudaden shiga sosai
an san cewa Najeriya ba kudi an sani kasan nan babu kudi an tabbatar sai amma ba irin kudin da za a tallafa wanda zai samu abin da zai cine babu ba kudi na manyan ayyuka dole a dakatar da su a taimaki mutanen da za a yi wa aikin
wato a dan farfado da kumari
yawa a daure a taimaka wa mutanen da za a yi wa kwalta mutanen da za a yi wa gine-gine waye da sauransu ba su da abinci ba su da riga sai dai ka sai tsohuwa ta gwanjo
duk da yake dai ana cikin wannan yanayi amma su ana su bangaren manya-manyan kamfanonin yan kasuwa a Najeriya wani yunkuri suka yi na hada hannu a tsakaninsu tare da tara sama da naira miliyan 20,000 domin sayan kayan masarufi da aka rabawa talakawan Najeriya Alhaji Jamilu Muhammad Gidado shine wakilin waɗannan kamfanoni ga abin da yake cewa a lokacin da suka zo nan jihar Niger domin raba wannan tallafi a ƙarshen wannan makon
mun karo akwai shinkafa buhu 47,611 haka shuga haka semovita muna da noodles 90,000 da rankai muna da abin nan gishiri su ne abubuwan da muka kawo
mutane nawa ne za su amfana da wannan
muna da household da muka yi makin da za su amfana da wannan abu 47,611
gidaje kenan
kowane gida
mun
za ka fada mana adadin kudin da kuka kashe wajen tattara
kayayyaki? Adadin kudin da muka kashe akalla ba zai gaza biliyan 20 ba. Eh, da aka hada daga wajen private sector aka wannan
Najeriya ne kawai kuku akwai sauran
duka fadin kasar Najeriya muke wannan abun gaba daya.
Na'am.
Jiha 36 da FCT.
Na'am, yanzu yanda kuka kawo wannan duk ko ina kun kai
ko ina an kai.
Na'am.
Eh, wasu an rarraba, wasu kuma ana kan kaiwa. Ba ma san a raba ne sai an tara komi gaba daya. Ba ma san ana raba guntu-guntu saboda ba za ka ga fa'idan abun ba. So mun fi son komi za a bayar sai an gama kai na jiha gaba daya sai a bayar kamar yadda muke yau a Niger.
Na'am. Eh, za su ga kamar gun dan yi jinkirin kawowa abun ya dan sire yanzu me zaka ce?
Mutane su dan kara hakuri yanayin jinkirin wani jinkirin alheri ne mun samu dan matsala daga masu supply wayan abubuwan kamfanonin da ke duka abin da ka gani nan locally abu ne ba daga waje aka kawo shi ba duka nan gida aka siye su
da shinkafar da sauran abubuwa
komi wanda ake mana a cikin gida ne so wasu mun ba su abin nan kwangilar supply sai sun dauki lokaci kamun su yi da yanayin kuma kasa da ake yanzu ne economy ake bubbude shi ma'aikata kowa na koma bakin aikin shi so jinkirin da aka samu ba da gangan bane
gwamnatin jihar Niger dai ta yabawa waɗannan kamfanoni da suka yi wannan jin kai na tallafawa talakawan Najeriya a daidai wannan lokaci kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ibrahim Matale yayi karin bayani
gaskiya muna matukan godiya ga waɗannan kamfanoni da suka hada kai suka hada jari domin tabbatar da kawo waɗannan tallafi ga mutanen da ya cancanta a ba waɗannan tallafi kuma kamar yadda muka ba da bayani wannan tallafi da ba waɗanda suke hannu da shuni bane zai je ga mutane ne wanda yake sun sancanci suna mutane ne matalauta masu bukata kuma kamar yadda ka gani da muka fara rabawa mutanen da suka zuwa waɗannan da aka fara rabawa sai ka san cewa mutanen da suka ya kamata ba wannan tallafi kuma alhamdulillahi muna da data wanda yake mun kididdige duka waɗannan mutanen da muka tabbata cewa masu bukata ne a duka jihar gaba daya kuma wannan kididdiga ne zamu yi amfani da shi domin mu rarraba wannan kayan
to anan take dai aka fara raba waɗannan kaya ga wasu talakawa a nan jihar Niger ga ma dai abinda wasu daga cikin su ke cewa
mai rangarwa
daga ina kenan
daga mai kunkele
na'am to ga shi kin karbi wannan kaya ya kike ji
namu je mu ci ne da yaran nan
na'am
mun gode da shi man da ka ba mu kaya mun gode da sadar hakan eh
garaji mai garba
yawa daga ina kenan
daga Beji
eh
daga Beji
to ga shi ka karbi kayan nan ya kake ji
na ji dadi karban kayan kuma Allah ya karama mai bada wanga kaya Allah ya karama shi buji Allah ya sa ya samu ci gaba
to ga shi an ce ba sai ruwa ga ai ba ka tabbata ba za ka tare
insha Allah na tabbatar a sai ruwa
gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa tana bullo da tsare-tsare na samawa matasa aiki a daidai wannan lokaci da tace zai taimaka wajen rage zaman kashe wando a tsakanin matasan Najeriya to amma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto akwai dubban matasan dake gararan ba babu aikin yi al'amarin da masana suka ce zai taimaka wajen karuwar aikata miyagun laifuffuka musamman a daidai wannan lokaci da ba a gama farfadowa daga bugun annobar corona ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan wakar
Ubana dai ya haife ni ki kula da ni ba bai barni na ji dadi ba ubanna ga yaro zamani ki damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake kai da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaji ya da baba ne gani nan ban ya baba ne amma na
kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu sauwa labarin wasanninmu na ranar yau da wasan zarruga ko rugby, inda shugaban hukumar kwallon zarruga ta kasar Faransa Bernard Laporte da attajirin nan Mohamed Altrad da ke shugabancin kungiyar kwallon zarruga ta Montpellier da waɗansu mutane uku ke can gargame yanzu haka. Jami'an tsaro na kasar Faransa suna zargin shugaban na hukumar kwallon zarruga ko rugby na kasar Faransa Bernard Laporte da nuna son rai ga kungiyar ta attajirin, cewa da kungiyar Montpellier inda a shekara ta 2017 ake zargin Bernard Laporte din da yin matsin lamba da mukarrabansa da su rage tarar kudin da aka ci kungiyar ta Montpellier saboda wani kalle da magoya bayanta suka kafa a hilinta da ke nuna hakama da wariya ga kungiyar zarruga ta kasar Faransa, inda shi Laporte din ya yi kokarin tarar ta dawo euro 20,000 maimakon euro 70,000. Haka ma kamfanin na attajirin Mohamed Altrad wanda ke aikin gine-gine shine ya samu kwangilar zama mai tallafawa kungiyar kwallon zarruga ta kasar Faransa. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Bernard Laporte din ke neman wa'adi na biyu a neman shugabancin kungiyar kwallon zarruga ko rugby ta kasar Faransa, inda za a gudanar da zaben a ranar 3 ga watan Oktoba mai zuwa. Har yanzu dai muna kasar ta Faransa, kuma a batun dai wanda ya shafi jami'an tsaro da kuma bincike, inda zargin amfani da haramtattun kwayoyi masu kara kuzari yadda bibiye karshen tseren keken Tour de France wanda dan kasar Slovenia Pogačar ya lashe a bana, inda yanzu haka likitan tim din kungiyar tseren keke ta kasar Faransa Arkea Samsic Freddy Alexander Gonzalez Torres da mai kula da gyara jikin kungiyar kasar Colombia ta Nairo Quintana, cewa da Mikel Oteira da manajan kungiyar Ingila ko Britania Emmanuel Huber suke tsare yanzu haka a hannun yan sanda masu bincike. Abin da ya ja hankalin yan sanda masu bincike na kasar Faransa shine irin guzari fiye da kima da aka ga waɗansu yan wasan tseren keke na kungiyoyi daban-daban na nunawa a Tour de France, gasa mafi sha'awa kuma mafi ɗaukar hankali ta tseren keke a duniya wanda aka kammala a shekaran jiya nan. Za mu karkare labarin wasannin namu na ranar yau da zagaye na uku na League Cup, inda a kasar Birtaniya ake can yanzu haka ana dauki ba dadi tsakanin Manchester United da kungiyar Luton, wannan ko a zagaye na uku na wasan League Cup na kwallon kafa na kasar Ingila. Haruna Mamman bago na birnin Kwanne, sashi Hausa murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Sadai da Haruna Mamman bako, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta tuhumi kasar China saboda abin da ya kira take-takenta a wani jawabinsa ga babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a yau dinnan Talata. A jawabin nasa da aka nada tun da wuri, wanda aka yada daga fadar White House, Trump ya dora laifin yaduwar cutar corona a duniya kan gwamnatin China, cutar da yanzu ta kama mutane miliyan 31 baya ga kashe sama da 965 da ta yi. Yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a Amurka ke dosar 200,000, babbar cibiyar lafiyar ƙasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta wallafa wani bayani a ranar Juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta kurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai dan yawa. To amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar Litini, ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazara mita 1.8 da kuma turiri da yawun da ke fitowa yayin magana tare ko atishawa. Dr. J. Butler, mataimakin cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa, ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata. An dai shayin zazzafar takaddama tsakanin kwararru kan yadda COVID-19 ke yaduwa. A watan Janairu, masu ilimin kimiyya sama da 200 daga kasashe sama da 30 sun buga wata budaddiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda yake ne gabatar da shirin, da Julie Leather Creation wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Babalake, muku fatan alkhairi. Ma'assalam.